ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabadi yau muna juma'a 16 ga watan Ramadan hijira 1444, wanda ya daidai da 6 ko 5, wanda ya daidai da 7 ga watan 4 a miladiya 2023. Kuma insha Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu domin dorawa akan karatunmu da muke gabatarwa na tafsirin Alkur'ani mai tsarki a cikin wannan masallaci, a cikin wannan wata mai albarka. Yau ma kamar kullun za mu dora insha Allah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa mana cikin abin da za mu faɗa da abin da za mu yi bayaninsa. Jiya in ba mu manta ba, mun kwana ƙarshen aya ta 84, yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 85. Bismillah ar-Rahman.
Na'am, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
Wa idza ra'a alladhina ashraku shurakahum qalu rabbana a'ulai shurakahuna alladhina kunna nad'u min dunik falqawlihim laqad innakum lakadhibun.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ayar mutaje da makwana yake cewa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan. Tuna yayin da zamu tada mai shaida a kowace al'umma, wato kowace al'umma da Ubangiji ya aiko a cikin al'umman da suka wuce a baya, a ranar lahira Ubangiji zai tashe ta, wato tare da annabinta, kuma annabinta zai yi mata shaida ta bi Allah ko kuma a'a wato ta saba umarnin Allah. Saboda haka Allah ya ce tuna ranar da zamu tada wato kowace al'umma tare da mai mata shaida shine annabinta. Summa la yu'adhdhinu, sannan summa la yu'adhdhinu lilladhina kafaru. Ubangiji ya ce sannan ba za a izini wato a kafirai ba, walahum yusta'tabun, ba za a yi musu izini ba wato a wajen hanzarin da za su bada. Za su bada hanzari, to Allah madaukakin sarki ba zai ma ba su izini ba, balle in sun bada hanzarin a karba. Allah ya ce walahum yusta'tabun, har yanzu kuma wato ba za a dawo da su duniya ba domin su zo su gyara aikinsu. Sai Allah ya ce wa izara alladhina zalamu, a wannan rana da ba za a ba wa kafirai dama su ba da hanzari na ƙarya, me yasa ba su bi Allah ba a duniya? Sannan kuma ba za a ba su dama in sun ma roƙi a dawo da su duniya za su zo su yi aiki mai kyau, Allah ba zai ba su dama ba. Ubangiji ya ce to a wannan rana da za a hana wannan kafirai, da za ka ga wato kaga yadda su azzalume idan sun ga azabar Allah da za ka ga yadda za su yi. Allah ya ce fala yakaffafu anhu, ba za a sauka musu azaba ba, walahum yunzarun, ba za ma a saurara musu ba wato idan sun gani. Saboda haka lokacin da Allah ya tashe su tun a filin alkiyama, Ubangiji zai fara jefa su wato a cikin azaba. Don an ce wata jahannama idan ta ga kafirai takan yi wata ƙara ta kwace a cikin maruruwan da aka daure ta. Wata jahannama an ce tana da wato linzami guda 70,000, kowane linzami ɗaya mala'ika 70,000 ne suka rike ta. Amma duk da haka idan ta ga wato ma saban Allah da kafirai takan kwace, takan kwace ta je ta mamaye su. Allah madaukakin sarki ya sa su ja ta da ƙarfi su mai da ita inda take. Sannan kuma a je a ɗebo kafirai a yi danka a zuba mata, a je a ɗebo duwar wasu a zuba mata. Shi yasa Allah da yake bada labarin wuta da ke cewa waqudu hannasu wal hijara, makamashinta da ake hura ta su ne mutane, wal hijara da duwar, to an zuba mata sai kuma wato sai ta dallafa, wani lokacin kuwa za ta saki kwacewa. To shine Ubangiji yake cewa a wannan rana idan kafiran sun ga wannan azaba wato za su nemi Allah ya saurara musu, Allah ce ba zai saurara musu ba. Wa zara alladhina ashraku, shi ne jayin ta tunna bayan kan fasara. Ubangiji yace wa zara alladhina ashraku shurakahum, idan waɗanda suka yi shirka a gidan duniya a lahira suka gamu da shaidanunsu ko gumakansu ko kuma shumagabanninsu akan shirka wanda suka rijaye su, kalu za su ce rabbana ubangijinmu haula shurakauna alladhina kunna nad'u, waɗannan su ne abokan shirkar mu wanda muke bauta musu a duniya. Kafirai in sun gana maruzu za su fada, waɗanda suka ga fir'auna za su fada, sannan waɗanda suka bauta ma gumakansu ma dukkan abin da mutane suka sashi a gaba suka bauta masa a gidan duniya, ranar lahira za su ce Ubangiji wato waɗannan su ne abokan shirkar mu wanda muka bauta musu a gidan duniya, wato min dunika koma bayanka. Allah ya ce fa alqau ilaihimul qaula, ko gumakan ne aka sassaka da dutse ko na itacen Allah zai ba su dama su yi magana balle kuma wato wanda aka bauta musu daga cikin wato mutane irin su Fir'auna za su ce innakum lakazibuna ƙarya kuke mun ba ku bauta mana ba a lokacin za su fada wato innakum abattumuna wato tunda su sun ce sun bauta musu su kuma yanzu tunda yanzu gaskiya da gaskiya ne ana gaban Allah kowa ma yana kokari ya ture zargi a kansa saboda haka za su ce ƙarya kuke mun ba ku bauta mana ba wa za idza ce ma kanu yana ya abuduna mu ba mu kuka bauta ba wato Allah yake cewa kamar a wani gaskiya sai yakfuruna bi ibadatihim a gaban Allah za su kafirce su ce waɗannan mutanen ba su bauta musu ba yawwa saboda haka Allah yake cewa wa alqau ila llahi yawma idhni salam
qala qawla llahi yawma idhni salam wa dhallan hum ma kanu yabtaru
ubangiji zai ce wa alqau ila llahi yawma idhni salam a ran nan da su masu shirkar da su guma kan wayanda aka bauta musu duk za su mika wuya ga Allah a ran nan duk za su musulunta irin musuluncin kuma da ba zai yi amfani ba kenan wato za su musulunta wato za su mika wuya ga hukuncin Allah mun gane ko shine wato Allah ya ce wa balla anhum ma kanu yaftarun ƙarya da suke kirkira a duniya suke jingina wa guma kan yau wato za su tabata gabarinsu ma'ana abinda da suke tsammani suna aikata suna tsammanin gaskiya ne za su samu ladarsa a lahira yau kuma za su waye gari su ga wato babu lada kenan allazina kafaru
allazina kafaru wa saddu an sabilillahi zadnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsirun
ubangiji yace wa dhallanu ma kanu yaftarun ai a gidan duniya suna cewa goma ka za su yi musu ceto ko yawa za su yi musu ceto suna cewa mana abuduhum illa liqarbuna ila Allah zulfa bar ko me yasa muke bautar goma kan nan ba sai dan su kusanta mu daga ubangiji su nema mana ceto to a ranar lahira Allah ya ce wannan abin da suke da awaci goma ka za su cece su to a ranar lahira za su bace gabarin sa ma'ana ba zai yi ba su kansu da goma kan sai su duka wato tsinenenia suna kokarin kowa yana kokarin wato kubutar da kansa a gaban ubangiji Allah ya ce alladina kafaru lalle wanda suka yi kafirci wasaddu an sabilillahi kuma su kange mutane gabarin shiga addinin Allah Allah ya ce ranar lahira zidnahum azaban za mu kara musu wato azaba fawqal azabi sama da azabar da suka cancanta za a yi musu saboda kafircin su Abdullah bin Abbas yake Abdullah bin Mas'ud yake cewa wato ubangiji zai jarbe su da wasu manya-manyan kunami waɗanda suke da wato ƙari kamar kututtulan dibino kamar dogon dibino wannan shine ƙarin da suke wato sara da shi wato shine Allah ta'ala zai halicci macijiya da kunamai wato kuma zai sa su wato zannan zai ba ma wa'annan goma kan damar yin magana za su na cewa innakum qad kazzabtum fi ibadatikum lana ƙarya kuke da kuke kun bauta mana mu ba ku bauta mana ba to shine ubangiji yana cewa wato a wannan rana Allah ya ce wato zinnahum azaban fawqal azabi sai mu kara musu azaba sama da azabar da suka cancanta a yi musu bima kanu yufsidun saboda barnarsu da suke wajen kange mutane wato gabarin shiga addini kokarin saka mutane a hanyar saban Allah ya zama mutum ya zama aikinsa shine kullum kira yake a saba wa Allah madaukakin sarki to duk mutumin da yake bada gudumawa a saba wa Allah to ranar lahira azabarsa daban ne gashi azabarsa na saban sannan kiran mutane da yayi yasa su kuma su saba wa Allah to kuma duk yana da wato kamashin azabarsu yadda ubangiji ya musu azaba haka za a yi masa irin azabarsu kuma ga tasa azabar wanda dama ya cancance ta saboda wato kafircinsa da yake saboda haka kullum mutum ana so ya zama yayi sanadiyar jawo wa mutane alheri kullum mutum ya zama gudumawarsa da zai bada a rayuwarsa shine yaya zai ya jawo wa mutanensa alheri yaya zai ya saka mutanensa akan hanya ta kware yawa domin za Allah yake cewa khairun nasi anfa'uhum linnasi mafi alkhairi cikin mutane shine wanda yafi amfana mutane duk a rayuwar mutum ka duba rayuwarka ka gani shin wace gudumawa kake bayarwa wajen amfanan mutane ko kuma wace gudumawa kake bayarwa wajen batar da mutane to in kana bada gudumawa wajen batar da mutane ka san duk mutumin da ya bata asadadiyar gudumawarka da ka bayar to kana da kamashin zunubinsa kamar yadda idan ka bada gudumawa sanadiyar shiriyar wani kana da kamashin ladansa shi yasa aka ce duk wanda ya yi musulunci manzon Allah yana da kamashin ladansa to haka kuma wanda ya shaytan duk wanda ya kafirci da wanda ya sabo shaytan yana da gudumawar zunubin wannan mutumin kuma kamar yadda Allah yake cewa idan mutum ya manzon Allah ya ce mutum ya sunanta sunnata alkhairi Allah zai bashi lanin sunna sunnantawan in ka saka mutane akan wata hanya ta alkhairi to Allah zai baka lada kai da ka aikata kuma za a baka ladan duk wanda ya aikata gurgulan yawan ladan sai in an bashi ladan 100 kai ma naka 100 za a baka shi yasa kira a hanyar Allah yazo babu abin da ya fito to samun lada kira mutane a hanyar Allah domin idan kai ka aikata za a baka ladan kana yakinka sanan duk wanda ya aikata kuma kana da kuma kamashin ladan sa irin ladan da za a bashi idan ya aikata saboda haka ya kamata a ce musulmi ya zama a rayuwarsa wato ya zabi wata gudumawa da zai bayar wato wajen taimakawa ƴan uwansa ya zama sun amfana da rayuwarsa da Allah ya halice shi ya zo rayuwa cikin mutane wace gudumawa ya bayar ta wanda take ta amfani mutane ko kuma wata gudumawa ya bayar wanda yake ya taimaka wajen kwatar da mutane to wannan shine kullun abin dubawa to mafi alkhairi cikin mutane manzon Allah ya ce shine wanda yake amfana mutane ba wanda yake amfana kansa shi shi kade ba shine ubangiji yake cewa wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan
wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim wa jina bika shahidan ala haula anzalna alayka alkitaba tabyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin
ubangiji yace wato tuna yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan ranar da zamu tada mai sheda wannan ya saki mai ta shi ranar da zamu wato tada mai sheda a kowace al'umma Allah ya aika al'ummai daban-daban a baya kowace al'umma ubangiji ya aika mata manzo yazo ya kidaita idan taki Allah ya halakar da ita ya tseratar da manzan da iya waɗanda suka yi imani da shi daga baya kuma duk Allah ya karɓi manzan aka dan samu zamani sai ya saki aika da wato manzo kuma duk a wata al'ummar duk lokacin da aka al'umma ce kafirci aka halakar da ita daga baya Allah ta'ala zai tashi wata al'ummar kuma ya saki aiko musu manzo to Allah haka shi yasa yake cewa wato wa arsalna rusulana tatara mun aiko manzannin mu ajere wannan yazo yayi wa'azi a kare tashi Allah halakar da mutanen wani ma yazo yayi wa'azi haka ubangiji ya ringa aikowa to ubangiji yace ranar lahira duk wayennan al'umman da suka zo suka mutu Allah zai tashe su in an tashe su kuma za a tare mai shaida su shine manzan su da yazo yayi musu wa'azi sun bi ko sun saba duk da ubangiji ya sani har ma ya musu hukunci tun a gidan duniya amma dai still Allah zai tambaye su a lahira cewa ban aiko muku manzo bane yazo ya gargade ku akan karku kaza ku aikata kaza za su musu manzan zai tashi zai shaida akan su ubangiji yake cewa wato yawma laqasu fi kulli ummatin shahidan tuna yayin da zamu aiko ma kowace al'umma shahidan alaihim ne musu shaida min anfusihim daga cikin su shine annabe su Allah ya ce waji'ina bika kai ya Muhammad zamu zo da kai shahidan ala haula kai kuma zaka yi mutanen ka wato shaida Allah ya ce wa nazzalna alayka alkitaba hakika mun saukar maka littafi shine alqur'ani tibyana likulli shay'in wanda yake bayanin komi babu abin da baya cikin alqur'ani nan Allah ya ce ma faradna fil kitabi min shay ba mu bar komi a cikin wannan alqur'ani ba cikin abin da dan adam yake bukata wato na daga lamarin rayuwarsa wato abin da zai shiryar da rayuwarsa wato kuma da abin da zai taimaka masa wajen gudanar da wato abin da Allah ya dora masa na daga wato shari'a Allah ya ce wa huda mun saukar da wani littafi shari'a ne wa rahmatan kuma wato jin kai ne wa bushra lil musinin kuma albishir ne bushara ne ga mutane masu kade ta Allah cewa idan sun mutu Allah madaukakin sarki zai ba su gidan aljanna na'am
inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun
ubangiji yace inna allaha ya'muru bil adli Allah madaukakin sarki yana umurni da adalci wasu malaman suka ce al adalin nan shine kade ta Allah Allah yana umurni da tauhidi a kade ta shi a wajen bauta mun gane ko wato a kade ta shi ko kuma aul insafi Allah yana umurni da mutum ya aikata wato daidai a cikin rayuwarsa wal ihsani kuma ya kyautata Allah yana umurni da adalci wal ihsani da kuma wato kyautai shine adaul fara'id mutum ya bada wajibansa farillansa da Allah ya dora masa yayi sallah yayi azumi dan Allah ba shi dukiya yayi zakka yaje aikin haji duk abin da Allah ya dora masa na wajibi ya bada shi mun gane ko shine wato in an ce al-ihsan maqamul ihsan wani mataki ne na imani da ubangiji manzon Allah ya siffanta mana shi a lokacin da suke tattaunawa da malaika jibrilu da malaika jibrilu ya tambaye shi menene ihsani sai ya ce anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka maqamul ihsan wato wani matsayi ne na imani na tauhidi da bawa yake takawa wanda zai zo yana bautar Allah kamar yana kallon Allah cul da cul in gane ko aka ga yanzu ko dan bare ma ne ka ba shi noma a gona in kana tsaya kansa ai noman da zai yi ba irin sa zai in ka taho ko ba irin sa zai in ka taho ba balle Allah a ce kana sallah kana kallon Allah kaga kenan ashe zaka yi sallan ka da cikakken nutsuwa da cikakken kunuti duk abin da ya kamata aikin sallan nan zaka ba da shi da ya dace ba zaka dauki zuciyarka tana yawo kaje gona kaje kasuwa kaje ina ne zuciyar kana ta zancan zuci ba in dai ga ka ga Allah kake sallah ka kake na ashe wato zaka yi sallar yadda ya dace shine manzon Allah ya ce amma ka sani fa illam takun tarahu in baka kallon Allah din fa innahu yaraka ai Allah yana kallon ka to me yasa yanzu zaka sallan ba zaka tsaya kai ta wato da nutsuwa da yadda ya dace ba malamai suka ce ubangiji da yace inna Allah Ubangiji ya ce inna lillahi amrukum bil adli Allah yana muku umarni da yin adalci suka ce wannan aya wato tana daga cikin wato abin da aka dasa daga cikin fadin Ubangiji wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay Ubangiji ya ce mun saukar maka alqur'ani ya Muhammadu tibyana likulli shay wanda yake dauke da bayanan komi hatta qalal ulama har sai da malibai suka ce illam yakun fil qur'ani ghayra hadhihi al-aya in al-qur'ani ubangiji bai saukar da komai ba ma sai wannan aya din na inna lillahi amru bil adli wal ihsan har zuwa karshe suka ce lakafat fil bayani wal huda da ta isa yin bayanin yadda dan adam zai rayu a duniyan nan ya bauta wa ubangijin sai ya zauna da jama'a lafiya ya kuma koma zuwa ga ubangijin sa kuma ya shiga gidan aljanna sannan ta isa shiriya ta isa kuma rahama domin suka ce li'annaha amiratun bi kulli khairin domin wannan aya wato ta yi umarni da kowane aiki na alkhairi kowane aiki na alkhairi ta halaro shi nahiyatun an kulli sharrin sannan kuma wannan aya ta taka burki a dukkan mummunan aiki wato da waɗansu malaman suka ce ai wannan aya tana karantar da tauhidi ne wai al'adal din adalci nan ana nufin tauhidi ne kai adalci shine ka kade ta Allah Allah da ya halicce ka ya halitta maka duk abin da zaka zo ka rayu da shi a gidan duniyan nan to ka kade ta shi a wajen bauta kar kai da ka hada shi wato da wani a wajen bauta shine ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah mutum ya sheda ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ya sheda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam malam yace wa hadha tafsir wannan fasaran wato waridun an ibn abbas an samu shi daga fasaran abdullahi ibn abbas sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a wata riwaya a malamai suka ce wato shi isa din nan shine anta abudallaka annaka tarahu ka bautawa Allah kamar yadda Allah ka wato kamar kana kallon Allah cul da cul domin idan baka kallon Allah Allah yana kallon ka to ka ji kamar kana kallon sa lokacin da kake masa bauta don ka ba wa bautar haƙin da ya dace a gaban ubangijinka wa anta hibba lil mar'i ma tuhibbu li nafsika yana daga cikin al-ihsan ka so wa dan uwanka musulmi abinda kake so a kanka in baka so mummunan abu ya same ka to kar kai guri ya samu dan uwanka musulmi duk abinda kake so kuma na alheri ya same ka to kar kai hasadar ya samu dan uwanka musulmi wannan shine ihsani wato fa in kana mu'minan wato idan kai mumini ne to wato ka so dan uwanka musulmi ya zdari imanin shi ma imanin sa ya karu wa in kana kafiran in kuma dan uwan naka kafiri ne to kaso an ya kuna aka kafin islam ya zama ya musulunta ya zama dan uwanka ne a cikin addinin musulunci ya zo a ruwaya aka ce al adalu at tauhid abinda ake nufi da adalcin nan shine kade ta Allah wal ihsan ihsan din nan kuma shine al ikhlas kai aiki dan Allah duk abinda zaka yi kai shi dan Allah shine ikhlasi wa kullu hadhihi afadahu al mufassir duk wannan wato malam mai tafsiri wato ya fa'idantar da yake cewa at-tauhid wal insaf ai wato fi kullul umur a cikin komi ya zama ka kade ta Allah kuma kai abin daidai kai abin daidai kalmar insafi kalma ce wanda take da ma'ana daban-daban take da fadi amma dai ka dauke ta a kalmar ma'ruf kalma na yin abu na yin adalci a cikin yin abu kai abin da yake daidai shine insafi wai malami suke cewa law an safar nasu lastara hal qadi da mutane kowa zai yi abin da yake daidai da alkali ya huta da kotu sai dai abu da ta tayi kura a rife ta ba wanda zai kai kara ni nayi abin da yake daidai Allah ma yayi abin da yake daidai kai kai abin da yake daidai kowa yayi abin da yake daidai to shi za a samu tashin hankali da za a je kotu ba za a samu ba dama abin da yake kai mutane kotu wani ya zalunci wani ne to ni na kame nayi daidai duk abin da zan yi abin da yake daidai kai ma zaka yi daidai kowa zai yi daidai ba za a samu rikici tsakanin mutane ba saboda haka suka ce da mutane kowa zai yi daidai zai yi insafi a cikin rayuwarsa la salah al qadi wala da al qali ya huta shari'a malam yace fal insafu fi tauhid in an ce insafi a wajen kadaita Allah a wajen tauhidin ubangiji shine itiqadu mutum ya kulle cewa wato anna allaha muttasibun bi kulli kamalin ubangiji subhanahu wataala ana siffanta shi ne da kowace kamala duk abin da yake tawaya ne ba a jinginawa ubangiji koda abin zai zo karkashin kaddara karkashin irada mashi'a na Allah to amma kai bawa saboda ladabi baka jinginawa ubangiji yana daga cikin tarbiyyar da addinin musulunci ya mana idan mutum ya manta abu in yayi mantuwa mantuwa ai na kasace ko ai mantuwa illa ne na kasace abun dan adam yawa dan kace na manta abu ai tawaya ne to wannan tawayar ba wanda yake sa mutun ya manta sai Allah haka ne ko Allah shi yake mantarwa to amma yana daga cikin ladabi da addini ya koya mana shine ba za ka jingina wa Allah ya mantar da kai ba ba za ka ce ai wallahi Allah ya mantar da ni to wannan ba kai wa Allah ladabi ba duk mutumin da zai manta abu a wajen bayani da abokin maganarsa ya ce tip ai wallahi Allah ne mantar da ni to wannan bai yi wa Allah ladabi ba domin ya jingina wa Allah wani aikin da bai kamata ya jingina wa Allah ba in mantuwa ne shaidan ake jinginawa amma in tunowa kai sai ka ce Allah ya taimake ni Allah ya tunatar da ni to wannan shine ladabi Allah ya tunatar da ni amma mantuwa to sai ka jingina wa kanka ka ce na manta ko ka ce shaidan ya manta da ni shi yasa Yusha bin Nun da suke tafiya da Annabi Musa alaihi salam a cikin ruwa za su je gurin Kidr inda ya manta kifin su ya tsalle ya fada ruwa sai ce wa ma ansanihu illa shaytana ana zkurahu shaytan ne ya manta da ni in tuna maka cewa kifin nan ya samu rai ya koma cikin ruwa kaga shine ladabi sai jingina wa shaydan duk da cewa bai ise ya manta ba da izinin Allah to amma wannan ladabi ne shi yasa shi dan adam a magana ma dole ya zama yana da ladabi yadda zai magana da ubangijinsa ya zama akwai ladabin da zai magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana da ladabin da zai magana da iyayensa ya zama yana da ladabin da zai magana da shugabanninsa ya zama yana da ladabin da zai magana da abokanansa tsararrakinsa akwai ladabin magana da ƴaƴanka ma hatta ƴaƴanka suna da haƙƙi a wajen magana kai musu magana da suke da wato ladabi a ciki sai kai ka ba su haƙƙinsu to ka wannan shine insafi shine kai abin da yake wato daidai shine malai yake cewa yana daga cikin insafi wato a Allah shine ka siffanta Allah da dukan kamala munazzahun an kulli naqsin ka tsarkake ubangiji daga kowace tawaya shi yasa an kamanta din ma kar ka ce Allah ne mantar da ni ka ce shaydan ne mantar da ni amma in tunowa kai ka ce Allah ne ya tuna ni Allah ne ya tunatar da ni malam yace wal insafu fil itiqadi insafi a wajen tawkade ta Allah itiqadi yace nisbatul af'al kulli halillah kowane irin aiki ka jingina shi Allah ne ya rana Allah ne ya wata Allah ne ya zafi Allah ne ya dari Allah ne ya ruwan sama Allah ya dare Allah ya rana duk abinda aikin Allah ka jingina masa kayansa wannan shine itiqadi mai kyau ba za a yi ruwan sama kace tauraro bane yayi ruwa ba za ka ce tauraro kaza bane yayi ruwa tauraro kaza bane bai ru a Allah ne ruwa manzon Allah ya ce sai ku ce mutirna bi fadlillahi an shayar da mu da falalan Allah kar ka ce tauraro kaza ne ya shayar da mu ruwa wannan shirka ne malam yace wa nisbatul kasb lil abidi amma duk wani bige bige kuma sai a jingina wa bayi ai gona ta ne ni na nome gonan nan gaba daya a bana ina yi noma a gonan nan amma a wajen samun hatsi Allah ne ya baka hatsi amma kuma kai kai noma nayi noman nayi sassabe nayi fuda nayi noman fari nayi memai nayi noman uku da zuba taki nayi sassariya na girbe akan kari na tare akan kari na dauko inji ya sissike mun duk wannan kai kai amma wajen ba za ka ce na samu kaza ba Allah ya bani kaza wannan shine ladabi abinda ubangiji yake yi sai a bar masa aikin sa duk wannan noman da kai inda Allah ya ga dama ya rike ruwan sa fa noman naka ba zai amfani ba inda Allah ya rike iska noman naka ba zai amfani ba inda Allah ya rike hasken rana noman naka ba zai amfani ba bil hasali ma kai da ka shuka ai zuwa gida kai ka kwanciyar ka bayan kwana uku kuma kaje kaga an tsullo maka da shukar taka kaga ai Allah ne maka duwan baka san san da ya shukar taka take girma ba kai dai in kaga ciyawa kai noma in kaga abinka yayi jajaja ka zuba taki amma ya yake girma ya yake aihuwa duk wannan baka sani ba Allah ne yake aifar da shi saboda haka bige bigenka na karfi ka ce kai kai amma abin da ka san na Allah ne shi kuma sai ka bashi aikin sa to wannan shine itikadi mai kyau ba in itikadin da malai yake cewa ɗan jabariya da ɗan mu'tazila wato suke da shi ba yace wannan jabariya shirka na farko su sun kore sun ce dan adam bashi da wani tasiri a cikin rayuwarsa dan adam bashi da wani aiki duk abin da kaga dan adam yayi kurin Allah ne ya sa shi je in yaje kwankwadi giya Allah ne ya sa shi shagiya in yaje zina Allah ne ya sa shi zina in yaje kisan kai Allah ne ya sa shi kisan kai saboda haka idan Allah ya masa azaba saboda yayi zina ko saboda yayi kisan kai ko saboda ya shagiya Allah ya zalunce shi to su wannan shine itikadin su shine itikadin su saboda haka dan adam bashi da tasiri shi a cikin rayuwarsa sai abin da Allah ya gudanar masa da rayuwarsa saboda haka suka ce al-abdu khalqait al-mu'allaq fil hawa ai mutum kamar zare ne wanda aka rataye shi a cikin iska iska ne take kada shi bashi da wani tasiri la fi'ila lahu asalan bashi da wani aiki wanda shi ya aikata wa ta'zibu lahi lahu zulmun Allah ya masa azaba kuma akan yayi laifi to wannan zalunci akai masa wayannan kafirai ne kafirai ne wanda suke da wannan mummunan itikadi sannan shirka na biyu din wato su mu'tazila su cewa suke yi al-abdu yakluqu af'ala nafsuhu ikhtiyariya cewa dan adam shi yake zaba wa kansa aiki Allah bashi da tasiri a cikin aikin da dan adam zai yi su ma sun kuskure yayi Allah bai da tasiri ubangiji ya ga mana a wurare da yawa a cikin alqur'ani ba mai shiryarwa sai shi duk wanda kaga ya shiryu to bai shiri ba sai da shiriyar ubangiji wanda kuma ya bata to shi ya batar da kansa mun gane ko shi yasa Allah ya ce inna hadayna husabila imma shakiran wa imma kafura mun shirye da dan adam hanyoyi guda biyu ko ya bi hanyar kade ta Allah ya yi addini ya shiga gidan aljanna ko ya bi hanyar bata wato ya je shiga gidan wuta shine shakiran din shine hanyar imani da aiki mai kyau hanyar musulunci kafuran kuma hanyar kafircewa Allah shine hanyar wato kafirci to shi su cewa suke dan adam bashi da zabin kansa a cikin wato yadda yake gudanar da rayuwarsa a shi dan adam shi yake da cikakken zabin kansa kai a cikin yadda yake wato gudanar da rayuwarsa wato su wayannan su masu fasikai ne dan irin wannan an san komai babu abin da zai faru a duniyar nan sai Allah ya ga dama abin ya faru amma kuma mummunan aiki sai ka nasabtawa kanka kyakkyawa kuma sai ka jingina ubangiji domin shi ya shirye da kai zuwa ga wannan kyakkyawa malam yake cewa wato wa haula al fusaq wayannan fasikai ne wa kullal mazhabai dukkan wayannan mazhabobi guda biyu wato mazhabobi ne wanda suke wato suna tafiya da zalunci a cikin su duk batatu ne wal insafu nisbatu al-af'ali kulliha lillah in an ce al-insaf dukkan aiki na Allah ne amma wato khairuha wa sharruha kyawawan da munanan zahiruha wa batinuha na bayyana da boye walakin al-af'alu ma huwa jabari amma aiki shi aiki haka ubangiji yake tsarawa mun sha karanta hadisi anan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ubangiji da ya tashi yin halitta wato bayan ya halicci halitta sai ya ware waɗansu ya halicce su domin aljannarsa ya ware waɗansu kuma ya halicce su domin wutarsa bayan ya sa su a tsaron annabi Adam alaihi salam yake fada a hadisin cewa manzo Allah ya ce ubangiji ya bigi gadon bayan annabi Adam sai fidda zuriya sai yake cewa hazihi li jannati wala ubali wannan na halice su domin aljanna ta ne ban damu ba ya sake bugan bayan annabi Adam ya sake fidda zuriya yace hazihi li nari wala ubali wannan na halice saboda wuta ta ne ban damu ba har ma sabban manzon Allah suka ce to ya rasulullahi idan har an halicci mutane a wannan tsarin dan wuta tunda an yi shi dan wuta dan aljanna tunda an yi shi dan wuta fa fi mal amalu to me yasa mutum zai je ta wahala a gidan duniya yana ta sallah yana ta kaza yana ta wahala bayan tunduran gini nan zane manzon Allah ya ce a ku je ku yi ta aiki kowa ka gan shi a duniyan nan Allah yana hore masa aiki ne wanda zai bayu zuwa ga makomarsa idan ka gan shi a cikin aikin yan aljanna to ka dage kai tai in Allah ya maka muwafaka to wannan aikin naka zai bayu zuwa aikin wa'ancan yan aljannar da za su shiga aljanna saboda wannan aikin duk da wani lokacin ana samun wasu nawajir kaga mutum an haife shi kafiri ya kare rayuwarsa kai yana cikin kafirci sai ya zo dab da mutuwa sai Allah ya masa gam da katar sai ya shiga addinin musulunci sai ya mutu sai kuma ya shiga aljanna ko kuma kaga mutum ya Allah ya kiyaye ya kare rayuwarsa da yana aikin addini sai ya zo tsakanin sa da gidan aljanna din bai wuce haka ba sai ya rinde kuma kafirci sai ya mutu shiga gidan wuta to saboda haka rayuwa duka hannun Allah take makomata hannun Allah take amma dan adam kullun ana so ya kintata aikin alkhairi ya kintata aiki mai kyau saboda me saboda gurin wato makomarsa ta kasance makomar mutanen kirki makomarsa ta kasance makomar mutanen kirki to wannan dai kadan daga cikin bayanan da malamai suka yi don gane da tafsirin wannan aya inna lillahi ya'muru bil adli wal ihsani Allah yana umurni wato da kade tashi da kuma yin abu daidai shine adalci ka ajiye kowane ba inda ya dace da shi wal ihsani da kuma wato kyautatawa ihsani kuma suka ce misalin sa shine wato ka bautawa Allah kamar kana kallon sa in baka kallon sa ai yana kallon ka sau da yawa mutane a wajen magana ko a wajen ciniki mutanen mu suna kuskurewa amma kuskurewa ne sai mutum ya ce wani ni dai da Allah kai mun adalci to ba haka ya kamata mana cewa ba domin in kace mutum ya maka adalci to ya bi shari'a sau da kafa in ma laifi kai a hukunta ka gwargwadon laifinka amma yawancin mutanen mu sun ce kai mun adalci suna dafin ka kyautata min ne ko ka yafe min ko kai mun rangwame ko dai ka kyautata min to nan ko ba adalci ake cewa ba ihsani ake cewa ihsani ihsani ake cewa shine rangwame amma adalci shine ayi hukunci a laifi gwargwadon girman laifin hukuncin ya zama yayi mutabaka da laifin da aka yi in a magana ne in a komi adalci shine yin abu daidai amma ko ubangiji kuma yana son kyautatawa yana son kyautatawa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bashi yayi bayya ne da bashi yi da ya karba dan manzo Allah ya fi kowa kyakkyawan biyan bashi in dai manzo Allah ya karbi bashin ka to insha Allah wannan zai mayar maka ko sai ya maka kari wannan malamai suka ce husnul qada kyakkyawan biyan bashi kenan idan ka ba mutum bashi naira 10,000 shi ana so ran da ya ka maka to yi wani abu akai ko ya baka 1,100 ko ya maka wani alheri ko kuma ma in bai samu wannan ba in yazo ta yi maka addu'a ta alheri wani nagode nagode Allah ya saka Allah ya cika mahaifa Allah ya ƙara arziki yi maka addu'a mai kyau sannan shi kuma ana so shi ma ya ihsani shi da ka dawo masa da kudin sa naira 10,000 da ka dawo masa ana so shi kuma kyanta sai da 1,000 sai ya rage maka ya ce to tara ma ya isa ko kuma ya rage maka ko 500 in bai samu ba to shi ma ya maka addu'a nagode 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 kai ma Allah ya hore maka Allah ya hore maka Allah ya aukaka maka ya maka addu'a mai kyau to wannan shi ake so al'ummar musulmi su zauna domin karban bashi Allah ya halatta karban bashi ba da bashi kuma aiki ne na lada mun gane ko karban bashi ba lada bane fa kar mu ce za mu je bi ta karban bashin ba lada bane amma kai a zogon ka a roke ka bashin ka dauka ka bayar to wannan wani abu ne shi kuma na samun lada mun gane ko idan mutum ya zo da damuwar sa ya nemi bashi ka taimaka masa ka bashi ko ka je ko da cikin gida ne gurin mata ka karba masa ka bashi ko ka wuce masa gaba gurin wani wanda ka isa agunsa ka karba masa ka bashi to yanzu ka fada addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man nafasa li akil muslim qurbatan min qurabi dunya nafasa Allah lahu qurban min qurabi wato qurbatan min qurabi yawmil qiyama duk wanda ya taimaka wajen yaye wa dan uwansa musulmi wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya Allah kuma yayi alƙori zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin lahira kaga ba kyauta ka bashi ba amma lokacin da yake wani abu ne ya koro shi na damuwa sai ka taimaka masa to Allah kuma ya saka a cikin addu'a ce ma kai ma in ka shiga wata damuwa a lahira ka san damuwar lahira ta fi kowace damuwa ko domin ba wanda sai ya warware maka ita sai Allah da manzansa saboda haka sai Allah ya alƙori to in dai ka taimaki dan uwanka musulmi ka fidda shi a cikin wani kakanikayi to kai ma Allah zai fidda kai a kakanikayi lahira to muna tafi saboda haka ka taimaka masa ko ka bashi ko kuma wato ka taimaka masa wani ya bashi sannan shi kuma a wajen biyan bashin in ya biya bashin shi ma ya samu lada duk da cewa bashi aka bashi ya biya bukatunsa amma sai ya dauko sai ya kawo yanzu ya samu lada dan manzon Allah haka ya fada yace ubangiji addu'a yayi yace Allah ka ji kan mai bada bashi ka ji kan mai biyan bashi saboda haka wanda aka bashi bashi ya cinye bashi kamar ya sha nonon mahaifiyarsa to bai shiga cikin addu'ar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi addu'a ce Allah yarham Allah ka ji kan mai bada bashi kuma Allah ka ji kan mai biyan bashi kuma kin biyan bashi zalunci ne dan manzon Allah cewa matsalul gani zulmu mutumin da yake da hali ya biya bashin da ake bin sa sai ya ki ya biya to wannan zalunci ne wannan zalunci ne kuma bayan alahira Allah ya kama shi ya karba haƙƙin wannan mutumin a cikin sallarsa da azuminsa idan a ciki za a diba sallarsa da azuminsa a ciki za a diba a lokacin da ya fi kowa buƙatar ladar sallar da azumin a lokacin za a ɗebe a biya masa bashi sannan kuma Allah ya kama shi da laifi me yasa yana da hali ya ki ya biya me yasa ya ki ya biya dan manzon Allah ce matsalul gani zulmu rowar mu wadaci a wajen biyan bashi wannan zalunci kuma babu laifi kai da kake bada bashi in mutum ya riba shin kai cinye goban ya dawo kar ka bashi amma kar ka hana a wani kuma wanda wani bai taba ci maka dukiyar ka ba kuma wani lokaci yana da cin al'adar mu idan na bada bashi alaran ma ya cinye idan wani ya zo sai in ce a ni yanzu kudi na ma nawa ne a hannun mutane gaskiya ba zan baka ba ba dole ne shi kuma ka bashi ya cinye ba saboda haka ka taimaka masa mafi karshe da za ka yi shi ne ka ce ni ba zan nutsu ba sai ka kamun wata kadarar ka na riƙe yanzu bashin kuma sai ya koma jingina ran da ya dawo da kudi ka ɗauki kadararsa ka bashi nan ko ba ce ka yi amfani da ita ba saboda yanzu 'yan misalin yadda koke can hawa ya baka samu mun 10,000 alarama da Allah ga keke na sai ban sati da bala bai kamata a ganka da keken a hanyar gona zaka ji gona gewaya ba ko kuma a ganka cin gari kana yawo da keken domin an kana yawo da keken zaka kode masa taya keken zai tsufa wani abu zai iya dan baci amma shi in ya tayi dawo maka da kudin ka cip 10,000 zai ka maka ba zai rage maka ba kai ya baka kudin ka cip kai kuma ka darasa ka masa abin nan wannan bai yi ba yasa yawanci malamai suke ta bayani akan jingina gona da ake bayarwa wannan musiba ce wanda ta game mana kasar mu gonar ma yanzu in kace a mutane kar a noma ba mai kalban jingina taka duk da cewa taimako ne yanzu da mun karanto addu'ar da manzon Allah ya mai bada bashi mun karanto abinda manzon Allah ya faɗa wanda ya ije wa dan uwansa musulmi wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya shi kuma Allah ya alƙori shi ma zai ije masa bakin cikin lahira amma sai ka karbe gonakin mutum kana ta noma su dan takin ciki duk kalaratar masa da takin tunda dama ai ba wanda zai karbi jingina gona ya dauke taki ya kai mata ko ana kaiwa alaran ma ba a kaiwa ba wanda zai karbi jingina gonarka wai dan zai noma ya cika ta da taki to da a cika da taki mana ai dama ma kenan me yasa aka ce in an kawo maka jinginar doki zaka hau ya halatta ka hau ai zaka bai ciyawa zaka bashi ruwa in an kawo maka jinginar saniya zaka tatsa domin zaka bace ciyawa zaka bace ruwa amma jinginar gona ka kama kai ta nomawa gonan nan karfin ta ya kare kuma ran da aka ta aka ce ai iya kudin ka cip za a kawo maka wannan zalunci ne babu adalci a cikin wannan in zaka noma sai ka kira shi ka ce to gonan da ka bani jingina yanzu nawa zamu yi cinikin goron gona zan na nomawa wannan shine malamai ma suka ce karahiya shine ma mai dama to gonan nan ni na karbi jingina ta naira 100,000 a gunka alaran ma amma tunda kana so ka noma goron gona ta naira 10,000 ne shikenan duk shekara alaran ma sai ya kawo 10,000 sai ya ajiye in ya bani malamai suka ce jingina ta bace yanzu tsakanin da alaran ma bashi ne kudin na kudi da yake bina jingina ta bace to ba zai bani ba sai dai ya ajiye kudin wata shekara ma ya ajiye wata shekara ma in ban karbi gonar ba har alaran ma ya tara kudin iya kudin sa to sai 100,000 ya noma shekara 10 kenan sai ya dauko ya zo same ni sai to a san na noma shekara 10 ka tana magana mu na goron gona ga naira 100,000 cip ga kudin ka na goron gona sai ka danka masa ka ce to ba na kudi na da na baka jingina gona je ka dauki gonarka saboda ai so ake a taimaki mai karamin karfi ba so ake a da karya shi ba so ake a da karya shi babu yanwantakar musulunci idan ka jingina mun gonarka kullum lallaba ka nake wai ne talauta ma kudi har ka zo ba za ka iya biya ba ka gona babu taimako a cikinsa kullum musulunci so yake a yi insafi wa juna ni da nake bani da karfi ka kama hamata ta ka daga ni ni ma na samu wanda nafi karfi in kama hamata san daga shi ba an dada danna shi ba saboda haka wannan shine ihsani ana son kyautatawa ubangiji yace wa ita izil qurba ana son a rika taimakon makusanta shine wayanda suke da karaba wai an kebe su anan saboda alura mutane da yawa suna da hali amma sai su zama inuwar kari na nesa kan sha sanyi kana da dan uwanka na jini a kunkuminka amma ba shi da tsakaninka da shi babu taimako babu tausayi ka kamo wani ko baka san ta inda ya fito ba kai ta masa wahala kai ta taimakonsa ga dan uwanka kuma a kunkuminka mabukaci mai karamin karfi idan ka ya kauce baka kallon sama balle ka taimake shi shine Allah sai ya ambace shi kwalo-kwalo cewa ku rika kula da makusantanku wa ita'izil qurba a taimaka wa makusanta wayan hanin fashai Allah kuma ya hana alfasha aka ce zina ko dukkan aikin da zai kai zuwa ga yin zina wal munkari Allah ya hana dukkan munkari duk wani aiki na sabo ko na kafirci ubangiji ya hana wal bagai Allah ya hana zalunci wato shine azmul linasi zalunta musani aka ce kasahu bizikri an kebe shi da ambato ihtimaman wato saboda a himmantu da shi ubangiji ya ce yaizku Allah yana muku umurni da abin da za ku aikata mai kyau wayan ha yana hana ku da abin da za ku aikata mummuna shine ma'anan wa'azi wa'azi ayyuwa mutane gargadi kan su aikata aiki da Allah baya so a ja hankalin mutane wajen mai da hankali da kula da aikin da Allah yake so shine ma'anar wa'azi shine ma'anar wa'azi kuma shi wa'azi in ana yin sa kowa sai ya ji ana yi da shi kowa sai ya ji ana yi da shi wata rana mun tashi tafsiri anan wasu ayoyi da muka karanta a baya masu dan zafi wanda ya tura min message a waya ce mala Allah ya saka da alkhairi wallahi in kana wa'azi nan sai in ji gaba ɗaya da ni kake sunana ne kullum ba kan ma ba to kaga shi kila matsar guwa yake kamar ma ko da shi nake duk da ban san ma waye ya tura min din ba to sai ne bashi amsa na ce masa to yadda kake jin me yin wa'azin ma da me jan baki shi ma haka yake ji wa'azi kenan dole in ana wa'azi kowa sai ya ji an taba shi kowa sai ya ji ai maganar Allah ne Allah yana ruwansa za ka ji wani lokacin in ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana kai sai ka ji maganar ta yi zafi amma da yake ubangiji shi ya halice shi kuma annabinsa ne to shi kenan yana da dama ya gaya masa komi amma kai in ka zo sai ka ji harshen ka yana da nauyi ka maimaita wannan maganar ka gaya manzon Allah wannan magana wa'azi haka yake kowa sai ya ji da shi ake kowa idan ana wa'azi ka ji kana turewa akan makwabcinka kana turewa akan wani abokin zama kana turewa akan wani kai baka kallon kanka to baka fahimci wa'azi ba da manzon Allah ya ce mutuwa wa'azi ne yake ce wa sahabbansa na bar muku wa'azi guda biyu ɗaya mai magana ɗaya mai shiru yace mai magana nan shine alqur'ani mai tsarki mai shirun nan ita ne mutuwa me yake nufi malamai suka ce abinda manzo Allah yake nufi in an yi mutuwa kullun kana ji yanzu da kai ne ka mutu da kai ne yaya in an zo ana sa mutum a kabari kana jin cewa yanzu da kai ake sawa a kabarin nan ana jere itacen nan da kanka ake jere itacen nan an sa ganye da kanka aka sa ganyen nan ko taburma ana tura kasa kace da kai aka lulluɓe a wannan gurin in an tashi an tafi kana cewa da yanzu kai aka tafi aka bari a wannan gurin da ya mai ka tana da na kwanciyar wannan wurin shine ma'anar wa'azin shine ma'anar wa'azin amma lokacin sai ga muna da karfin hali a makabarta mun taya koma gefe yana waya yana ta dariya yana waya yana ta dariya ana binne dan uwansa a cikin kaba a cikin kasa Allah ya ce ya izukun bi Allah yana muku wa'azi yana muku wa'azi kowa dole ya ji a jikinsa cewa wannan wa'azin da shi ake da shi ake malamai suka ce wato da Allah ya ce wa ita izil qurba ana nufin at-tasadduq alal-gharibi ya zama kai abutanci makwabci wato dan uwanka na jini ka abutance shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ajallu ta'ati thawaban silatul rahimi a duk abin da zaka yi na taimako da kake neman lada a gurin duk taimakon da zaka yi da kake neman lada na bada sadaka ko na taimako to zaka fi samun lada mai girma mai gwabi in kai wa dan uwanka na jini idan ka dau sadaka ka ba wanda baka sani ba za a baka ladan sadakar ka amma in ka dauka ka ba dan uwanka da jini kuma za a baka lada kashe biyu ladan sadaka da ladan sada zumunci saboda haka taimakawa dan uwa na kusa yana da muhimmanci Allah madaukakin sarki a yake cewa wai da yake ce Ubangiji yana hana ku al-munkar da yace wal munkari malam yace fi da kulfi zina zina ta yaga cikin alfasha ta yaga cikin munkar suka ce li annahu a'zamul ma'asi ba'da al-kufri domin ita zina ita ce wato saban da yafi girma bayan kafirci saboda haka wadansu malaman ma suka ce a ajalul uqubati alal ma'asi al-uqubati alal baghi okay zalunci zalunci daga kafirci shi zalunci yasa suka ce mafi girman azabar da za a yi wato akan kafiri daga shi kuma sai kan azzalimi ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna jabalaini baga ahaduma alal akari da dutse guda biyu da Allah ya halitta duwar wasu ɗaya zai zalunci ɗaya lan takamallahu min albagi da ranar lahira sai Allah ya azabtar da wanda ya zalunci dutsuna dai wannan ya bigi wannan in ɗaya zalunci wani to Allah sai ya yi sakayya a wani hadisi manzo Allah ya cewa ranar lahira in an zo gurin yin hisabi awaki guda biyu da suka yi karo, ɗaya akuya da kafo, ɗaya ba ta kafo, da suka yi karo mai kafan nan ta jiwa mara kafan nan. Ranar lahira Allah sai ya yi sakayya tsakaninsu, wannan mara kafan Allah zai tsirar mata kafo, ita kuma mai kafan a cire kafanta, Allah ya saki sa su sake karo. Ita ma wannan mai kafan ta rama wannan din ta ji irin yadda ita ma ta ji a gidan duniya. Saboda haka wannan shine wato albagayu zalunci. Sannan Ubangiji yace Allah yana muku wa'azi. Manzon Allah sai sana yake cewa wato da ya karanta wannan aya akan Walid da Mughira kafiri daga cikin manyan kafiran Makka, sai da ya saki cewa manzon Allah sai ya karanta masa wannan. Ya karanta masa inna lillahi ya'muru bil ajli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Sai yace lalle wannan karatu yana da dadi, yana da dadi, yana da tsinkaye akan zuciya. Wato saman sa yayi kama da abin wato abin dasa, wato kasan sa kuma yayi kama da wani ni'ima mai bubbugar da ruwa. Yace wa ma huwa bi qawli bashar, kai wannan magana ba magana mutum bane, kafiri ne fa. Walid ibn Mughira ɗaya daga cikin shugabannin kafircin Makka, amma da kansa yace alqur'anin nan ba magana mutum bane, amma kuma bai imani ba. Karshe Ubangiji yake cewa wato Allah yana muku wa'azi la'allakum tadhakkarun, ko ku dauki wa'azi shine tattaizuna, za ku dauki wa'azi. Wato malam yace wannan ayoyi, wannan aya guda ɗaya na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da muka karanta, yace ajma'u ayatul qur'ani lil khairi wa sharri, ita ce mafi girma wato ayan alqur'ani da ta hada dukkan alkhairai da dukkan sharri a ciki. Ta hada Ubangiji yayi wa'azi akai alkhairan, wa'azi akan alkhairi shine a maida hankali a dabbaka, wa'azi akan aikin sharri shine a maida hankali a kauce masa. Allah yace واوفوا بالعهد
واهو بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله لو ما تفعلون
لا تكونوا
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي عرب من امه إنما بلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
وليبين منكم وليس لا فتح يا كلام أوا
نعم
لا يبين
الله
رحمة وليبينن dawa ka gyara ko bashi biro gyara ai kuskure rubutu ne na Ubangiji yace wa ahu bil ahadi, ku cika alƙawari. Allah madaukakin sarki ya kira mu gaba ɗaya ce ku cika alƙawari. Wa ahu bi ahadillahi, ku cika alƙawarin Allah. Kowane dan adam lokacin da Ubangiji ya halicci kowa a alamu zari, sai da ya tara duk halittarsa tun daga kan annabi Adam har ya zuwa wanda za a haifa a ƙarshe. Allah ya daita da kowa duk ɗinnan muna gurin. Allah ya ce shin waye Ubangijinmu? Duk muka ce Allah kai ne Ubangijinmu. Allah ya ce to kada daga baya wani ya zo ya juya baya, in ce masa ai ka ɗauki alƙawari, sannan ya ce ya manta wannan rana. Ubangiji da ya ce shi ne Ubangijinmu, waye Ubangijinmu? Dukkan halitta suka ce Allah kai ne Ubangijinmu. Allah ya kula alkawari tsakaninsa da ɗan adam cewa zai zo duniya kuma zai yi wa Allah bauta. To shi ne Allah sai ya kiraye mu anan cewa ya ku mu'mini, ku cika wannan alkawarin, ku cika wannan alkawari da kuka ɗauka tsakaninku da Ubangiji. Ku cika alƙawari da kuka ɗauka tsakaninku da Ubangiji, na ciniki ne ko kuma na imani ne ko kowane irin alƙawari? cika alƙawari tsakanin mutum da mutum dan uwansa shi ma daidai yake da cika alƙawari tsakanin mutum da ubangijinsa domin Allah ne yayi umurni a cika alƙawari dan wani gure yake cewa wa'ahu bil ahad innal ahada kana mas'ulan lalle ku cika alƙawari domin alƙawari abin tambaya ne a wajen Allah Allah zai tambaye kowa akan alƙawarin da ya dauka kuma kowane irin alƙawari ne tsakanin mutum ne da Allah ko tsakanin mutum da bayin Allah Allah zai tambaya in dai alƙawari ne saboda haka idan ka san ba za ka cika alƙawari ba kar ka dauka kar ka ji kunyar idan mutum ka dauki alƙawarin da za ka zo ran lahira Allah ya tsaye da kai baka cika ba saboda kunyar idan mutumin da bashi da wuta bashi da aljanna in ku ka dau alƙawari za ka yi to kai iya kokarinka kai sai dai in wani dalili ne ya zo ya kange ka wannan kuma Allah zai maka uzuri kuma shi ma mutumin ka gaya masa zai maka uzuri amma saurin dan ka dauka alƙawari to wannan yana daga cikin abin da ke halakar da mutum Ubangiji ya ce lalle ku cika alƙawari idza ahadtum ku cika alƙawari wa aufu bi ahadillahi ku cika alƙawarin Allah idza ahadtum in kun dauki alƙawari wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware alƙawari wannan ayan an ci ta sauka kan akan Yahudawa ne Allah ya kula alƙawari da su a cikin littafin At-Taura cewa in annabin ƙarshen zamani ya zo za su bi shi su imani da shi su kuma yi imani da littafin da ya zo da shi amma da manzon Allah ya zo sai suka warware wannan alƙawari shine Allah yake kira cewa ku cika alƙawarin Allah idza ahadtum har kun kula wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwar ku bayan kun kulla ta bayan kun kulla rantsuwa wallahi zan yi kaza mutum yazo ya warware kuma ya kiyaye kata wa qarjaltumullaha alaikum kafila haqiqa gashi kuma kun sa Allah tsakanin ku shine wato kamar mai beli wato a wajen cika alƙawarin ku domin kun yi rantsuwa za ku yi kaza dan Allah kuma kun zo kun ki kaga saka Allah nan da kace wallahi zan yi ko billahi da zai la ilaha illa huwa zan yi ko nayi alƙawari wallahi zan yi to ai ka saka Allah a cikin alƙawarin ka Allah ya ce to wa qad ja'altumullaha alaikum kafila kun sanya Allah a cikin wato kulla alƙawarin ya zama kamar shine kafil to ku kokari ku cika alƙawarin da kusa Allah inna Allaha ya'lamu ma ta'maluna wa ma taf'alun lalle ubangiji ya san abin da kuke aikatawa wala takunu kallati na kazgazlaha ubangiji ya ce ku daina warware alƙawari kada ku zama wato kamar matan nan da na kazgazlaha ta warware wato kadatta ta warware wato abawarta min ba'di quwwatin ankasan bayan zaren yayi karfi wata mata ne a Makka tana zaune a gefen ɗakin Kaaba tana da tabin hankali za ta zo da auduga mai yawa tana yin zaren nan na abawa zare na tana kadi tana kadi in an ce kada a cire da a cikin auduga shine kada ko kuma a yi zare shine kadi ko to tana kadi za ta zo ta fara tun da safe tana kadi har sai kusan mangariba ta tara zarenta mai yawa sai ta kuma tana tsatsinkawa tana tsatsinkawa tana tsatsinkawa tana tsatsinkawa gobe ko za ta zo da wata auduga sai ta wuni tana yi in magariba ta yi daidai lokacin tashi kuma sai ta tsatsinka ta tsatsinka ta tsatsinka to Allah ta'ala sai ya sa misali a mutanen da suke warware alƙawari cewa sun kulla alƙawari da Allah kamar abin kirki lokacin da suka karbi littafin At-Taura sun imani za su bayyana wa mutane gaskiyar abin da yake cikin At-Taura a cikin abin da yake cikin At-Taura nan kuma akwai siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi wa mutane bayani lokacin da manzon Allah ya bayyana sai suka koye wannan siffar kaga sai suka warware wancan alƙawarin kuma a ma ƙarshen lamari domin ka dauke rayuwa zuwan annabi Musa alaihi salam da zuwan annabi sallam shekaru ne masu yawan gaske domin malaman tarihi suna cewa tsakanin annabi Musa da annabi Isa shekara 1500 da wani abu ne tsakanin annabi Isa da annabi sallallahu alaihi wasallam kusan shekara 1500 da wani abu ne kaga a shekara 1500 da wani abu kaga kenan sama da shekara 2000 kenan tsakanin annabi Musa da kuma wato annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan ashe zamani ne mai tsawo wato zamanin ma ya zo karshe amma a daidai lokacin da ya kamata su cika alƙawari tunda duniyar ta zo tashi a lokacin kuma suke warware alƙawari shi yasa aka siffanta su da matan da za ta wuni tana yin zaranta har sai magariba ta yi tazo tashi kuma yace tsitsin kazaran kaga ta koma bai kenan shine ubangiji yake cewa wala takunu kada ku kasance kallati na kargazlaha kamar matar da take bata wato kadinta da tai min ba'di quwwatin ankasan bayan ta yi kadinta yayi wato karfi yayi zare wato shine wato yuhallu ikamu tana warware suna warware hukuncin kwancen da yake ciki mallan yace wahiya imratun wato hamqa min makka wata mata ce mai tabin hankali kanat tagazulu tula yawmiha za ta yi zare tsawon yini su matan quzuhu da karhe ta zo ta warware Allah yace kuna warware alƙawari domin tattakizuna wato tattakizuna bainakum tattakizuna aymanakum da kalan kuna rikon rantsuwar ku a matsayin abin yaudara kai wa mutum rantsuwa zaka masa abu amma ka sani tsakani da Allah har zuciyarka da ma baka da niyyar masa kai masa rantsuwa wallahi zan baka wallahi zan baka zan taimake ka wallahi kaje dai ka jira ni amma a zuciyarka ma ka san ba zaka yi masa ba ka dauki alƙawari kuma kai rantsuwa kuma Allah ya sani a zuciyarka ma baka da niyyar to kaga kai rantsuwa dan yaudara kenan saboda haka Allah ya ce wato tattakizuna aymanakum da kala kun riki rantsuwar ku a matsayin wato abin yaudara bainakum a tsakaninku shine bi an tankuduha kuna warware wato wannan rantsuwa din wato an takuna ummatan hiya arba min umma wai don ganin kasancewar wata al'umma ta fi wata yawa da karfi kun yi alƙawari to amma kuma kun warware alƙawarinku saboda kuna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wato bashir da jama'a da yawa bashir da karfi yanzu ba za ku zo ku goyi bayan sa ba gara ku goyi bayan wato kafirci saboda shi yafi yawan al'umma da yawa mutane sukan warware alƙawari in sun kulla saboda wani abu da zai biyo bayan san zuciyar su ne saboda haka Allah ya ce innama yabulukumullahu bihi Allah madaukakin sarki yana jarraban ku da abin da ya muku umurni na cika alƙawari shine ku cika alƙawari wato Allah ya muku wannan lilli yanzu ral muti'u minkum wal asi dan Allah ya tantance a cikin ku waye mai bin Allah waye kuma mai saba masa aw yakuna ummatun arba li yanzura wato ko atafunahu amla ko kuma ubangiji zai duba al'umma din da ta dauki alƙawarin wato dangane da al'ummar da aka yi za a yi mata alƙawarin cewa za a cika alƙawarin ne ko ba za a cika ba ko da wayancan da aka dauki alƙawari za a yi musu abin raunana ne saboda haka shi in an dauki alƙawari Allah ake dubawa karka dubi mutumin da ya kulla alƙawari da shi din in ababin taimako ne in ababin yawa ne karka dubi mutumin ka dubi Allah da kai alƙawari saboda shi Allah ya ce wal yubayyana lakum yawmal qiyamati ubangiji da sanu zai muku bayani ran alƙiyama ma kuntum fi tattalifun abinda kuke sabawa wato a cikin sa a cikin duniya daga lambarin alƙawari da wani alƙawari ma'ana kenan ubangiji yu'azzibun nakisu Allah zai yi azaba a mai warware alƙawari wa yusibul wafi zai kuma bada lada a mai cika alƙawari saboda haka in ka cika alƙawari Allah zai baka lada kamar idan ka warware alƙawari kuma Allah madaukakin sarki zai maka azaba walau sha Allah
walau ya Allahu laj'alakum ummatan wahida
na'am
walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha
na'am
wala tusalunna amma kuntum ta'malun
Allah ya ce walau sha Allahu da ubangiji ya ga dama laja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku dukkan ku al'umma daya akan addini ma'ana kenan tun annabi adam da duk abin da za a samu har zuwa na ƙarshe kowa zai zama musulmi to amma ba haka Allah ya ga dama ba shi yasa Allah ya ce walakin yudullu man yasha Allah yana fatar da wanda ya ga dama ne da adalcin sa wa yahdi man yasha yakan kuma shiryar da wanda ya ga dama wato da ihsanin sa ko da kyautayin sa wala tusaluna lalle ubangiji ya yi rantsuwa sai ya tambaye ku ranar alkiyama amma kuntum ta'maluna abinda kuka san cewa to kuna aikatawa a gidan duniya litujazu alaihi domin ai muku sakayya akan sa na'am
wala tattakizu aymanakum da kalam bainakum fatazilla kalam ba'da thubutiha wa tadhuqu as-su'a bima saddatum an sabilin ba
na'am
alakum azabun azim
to ubangiji yace wala tattakizu aymanakum da kalam bainakum har yanzu dai Allah ya maimaita yana jan kunnan mu kada mutane su dauki rantsuwa da suke a tsakanin su abin yaudara kai riwa mutum rantsuwa da Allah alhali ka san ƙarya kake yi wannan mummunan abu ne baka kalli girman Allah ba baka li girman alƙawari ba ka sa Allah a tsakaninka da mutum alhali har a zuciyarka ka san ƙarya kake to wannan mummunan abu ne Allah ya ce wato kada ku rika rantsuwa wato yake cewa wala tattakizu aymanakum kada ku rike rantsuwarku da kuke a junanku wato da kalan bainakum wani abin yaudara a tsakaninku fatazilla qadamun ba'da thubutiha balle ma kafar ku ta goce bayan kafar ku tana tabbace kai musulmi ne mai imani ka yarda da Allah ka yarda da ran lahira ka yarda da azaba ka yarda da aljanna ka yarda da duk abin da manzon Allah ya gaya maka wato a cikin alqur'ani ko a hadisin sa ka yarda da wannan amma ka zo kai rantsuwa da gangan kai yaudara alhali ka san ƙarya kake to Allah ya ce da kana tsaya akan kafarka akan wancan imani amma yanzu wannan abin da kai rantsuwa da yaudaran nan ta goce maka kafarka sai sa Allah ya ce fatazilla qadamu sai duga digin mutum sai ya goce ba da subutiya bayan da yana kafakyam akan imani Allah ya ce wato zuqu su'a wato sai mutum ya dandana azaba a ranar lahira bima sadatum an sabilillah saboda yadda ya kange mutane wato gaban hanyar Allah ko kuma bisaddukum al-lifa' bil ahdi wajen kange mutane a hana su wato cika alkawari Ubangiji ya ce wato walahum bima sadatum an sabilillah ko walahum azabun azim lalle masu aikata irin wannan kuna da azaba mai girma a gidan lahira na'am 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 inda kai alƙawari inda ka kulla alƙawari da ko ba musulmi bane ka cika alƙawari ka cika ai wanda ya maka umarnin ake dubawa in kai alƙawari ba wai sai a dan uwanka musulmi ba ko a waye kai alƙawari ka cika masa alƙawari in dai alƙawari ne ai ba dora ma baka dora wa kanka zanyi to ka cika alƙawari mun gane ko idan kuma wani musiba ne ko wata jaraba ta hana ka cika alƙawari to lalle kuma sai ka je ka gaya masa nace ka zo ka rubuta matsi gobe zan baka iko Allah ka gayo da daddare duk an zo an sace hasin ka masa bayani an balle an sace hasin ko kuma nace ka zo ka karbi kaza ga kaza ya faru kai masa bayani domin shi alƙawari wani abu ne wani kudiri ne aka kulla tsakanin bawa da bawa dan uwansa da kuma Ubangiji kaga kuma tabbas Allah zai tambaya akan sa shi yasa yace wa afu bil ahad innal ahda kana mas'ula lalle alƙawari abin tambaya ne a gaban Allah saboda ana son cika alƙawari ko ma ba da ba musulmi bane maza Allah duk alƙawarin da yayi da mutanen Makka sai da ya cika musu alƙawari da yayi sai da ya cika musu amma su kuma ɗaya bayan ɗaya duk sai da suka warware alƙawarin da suka yi da shi saboda kafiri shi zai warware amma kai tarbiyyar addini ta hana ka warware alƙawari saboda ka in kace zan yi kai in kace zan yi kai inda uzuri wanda shari'a za ta iya karba to sai ka bada uzurin in ka bada uzuri shari'a za ta karba Ubangiji ya ce wala ta sharibi
ajira wala ta sharibi hadillahi zamanan qalila innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun
sana sun warware alƙawari ne wajen kin yin bayanin siffar manzon Allah da yazo a cikin littafin sana taura saboda dan abin da suke samu a hannun mabiyansu Allah ya ce wala ta sharibi ajira zamanan kada man ku sai alƙawarin Allah ku kulla ciniki da alƙawarin Allah ku warware shi samaran kalilan saboda dan kudi kadan da za ku samu wato na duniya shine bayan tan uzuhu li ajali warware alƙawarin saboda dan abin da za ku samu inna ma indallahi wa khairul lakum ai abin da yake wajen Allah na lada da gidan aljanna khairul lakum ai yafi muku alkhairi sama da dan abin da za ku samu a gidan duniya wanda in ma kun samu ba dole kuma wato ya wanzu har ya karshe rayuwarku ba sau da yawa dan abin da mutum zai samu a wajen irin wannan bai wuce cin kwana ɗaya ba bai wuce cin kwana ɗaya ba to akan cin abin da zaka ci na kwana ɗaya zaka warware alƙawari bai kamata ka warware alƙawari ba akan abin da zaka ci na kwana ɗaya mun gane ko saboda haka Allah ya zargi ya ce kada a saida alƙawari a kulla ciniki wajen saida alƙawarin da aka kulla wato kuɗi ɗan kaɗan daga wato kuɗin duniya innama indallahi huwa khairu abin da yake wajen Allah na lada da gidan aljanna yafi alkhairi sama da dan abin da zaka samu in kuntum ta'lamuna wato in kun san wannan to kar ku yi da korwar alƙawari ku jira ladan da yake wajen Allah na'am
ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba
Na'am.
Wa la yajidanna allatheena asabaru ajrahum ya sani ma kanu ya'malun.
Ubangiji yace ma indakum yanfadu. Duk abin da yake gurin ku zai kare. Duk abin da yake gurin ku Allah yace yanfadu zai kare. Mun gane ko? Yawwa. Ma'ana duk abin da ka samu a gidan duniyan nan ba ta bace san abu bane. Ko dai ya kare ya barka. A cewa ne yanzu ko jari ma babu na zuwa kasuwa yanzu rumfar ma yanzu dai a je a zauna a taru a ita hira babu jari ko kuma shagon babu jari sai dai a zauna a ita hira a shagon abin da yake hannun mutum ya kare ko kuma shanun wane yanzu garken sa yanzu sai dai eh dai dangwalin shanun sun kare to wannan alƙawari ne na Allah in Allah ya baka dukiya yana sa mata iya lokacinta yana sa mata iya lokacinta ko dai ta kare ta barka ko kuma kai din ka kare ka batta wasu kuma su gada su ma a cikin abubu ne ko ta kare a hannun su har ka zo kana cewa dukiyar gado dai yaushe mai ita ma ya kare da ita balle wanda ya gada ko kuma su din ta yauki a hannun su su kare su batta saboda kayan duniyan nan kakaf yadda baka zo da shi ba to ba za ka tafi da shi ba mun gane ko yawa ba za ka tafi da shi ba abinda za ka tafi da shi ne alawayo a kumkuminka shi za ka tafi da shi kabari shi ma ƙasa ta cinye shi amma duk abinda ka bubbuga ka tara a gidan duniyan nan ka ji daɗin zama da shi ka ci ka sha ka yi sutura ka taimaki addini ka taimaki ƴan uwanka ka yi abinda ya dace shi ko ba ka yi ba ka riƙe ƙamƙam kai ma ba ka ci ba ba ka ba kowa ba ba ka bari ko ƙuda ya taɓa ba inda tafiyar ta zo zaka tafi ka bai shi yasa manzon Allah ya ce ku kyautata makwabtakar ni'imar Allah ya karanta ta tashi kuma ta dawo duk wanda Allah bashi arziki bai ci gajiyar arzikin ba ya ci ya sha ya ci da iyalansa ya yi musu sutura ya dauki dawainiyar iyalansa sannan kuma ya taimaki yan uwa da makwabta da makusanta ya yi taimako a addini to wata rana zai nadama akan dukiyar dan wallahi ɗayan biyun nan dolensa sai ya faru ko dai dukiyar ta kare ta bashi abin Allah sarki ya wuce ana nuna shi ko kuma ya mutu ya batta shi yasa Allah ya gaya mana tun da wuri yace ma inda kun yanfadu duk abin da yake gunku zai kare ko ma inda Allah baki amma abin da yake hannun Allah bai ya karewa bai ya karewa shi yasa yake fada wani guri inna nahnu narsul adu man alaiha mu za mu gaje kasa da duk abin da yake kanta gonakin naka gidajen naka motocinka da da kake cewa gona ta gida na shagona shanuna tumaki na awaki na motata jirgin sama na komi Allah zai ce kuma wannan nawa ne dan mu za mu gaje kasar da duk abin da yake kanta wa'il na ruju'una kuma gare mu za ku dawo ku kuma ku zo mu tambaye ku yaya kuka yi kwata da dukiyar yaya kuka kashe ta bayan faka bata a duniya ka tara ka kika ce ka kika sha ka kika yi addini ka kika taimaki iyalanka ka kika taimaki yan uwanka ka kuma mutu ka batta su fasalta ta wanda kake so a bashi wanda baka so ma a bashi kai kuma ka je kai bayani a gaban Allah ranar lahira me yasa baka yi zakka ba me yasa baka yi sadaka ba me yasa baka yi kaza ba me yasa baka yi kaza ba Allah ya tambaye ka to shi yasa manzon Allah ya ce ku kyautata makwabtakan ni'imar Allah in Allah baka ni'ima ba sai dukiya kare ba duk abin da Allah baka indai sunansa ni'ima ne hankali ne ilimi ne Allah baka sanin jama'a ne Allah baka iyalai ne Allah baka mulki ne Allah baka kudi ne komi ka kyautata makwabtakar wannan abin tare da kai kai aiki da shi hanyar da Allah ya yarda da shi to wannan shine zaka ji dadin wannan ni'imar ta zo kusan ka amma ranar lahira in ka yarda wallahi Allah ya baka ni'ima ka tozarta ni'imar nan baka bi Allah da ita ba to zaka yi guri ina ma da Allah bai halice ka ba balle ma a baka wannan ni'ima din saboda haka Ubangiji yake ce ma inda kun yanfadu duk abin da yake gunku zai kare kuma inda Allah baki amma duk abin da yake wurin Allah kuma dawwamame ne faransu malaman suka ce ma inda kun yanfadu abin da yake gunku zai kare shine ma'ana duniya duk abin da Allah baka a duniyan nan zai kare duk inda abu ne na duniyan nan to sunan sa ma kalale sai sa malamai suke ce masa hudusun fana'u kalale kalale amma lahira fa Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita fa alkhairi wa abqa kuma abinda ka samu a lahira shine wanzaje domin aljanna an shiga ba a fita kuma din ni'imar duniyar nan to ba a kwatanta ta da gidan aljanna amma Allah ya ce a gidan aljanna Allah baka floti flotin da girman sa bai wuce fadin inda tsiman giya ta yi wa yara bulala a makaranta za ta kwanta ba fadin flotin bai wuce fadin inda tsiman giya za ta kwanta ba manzo Allah ya ce to Allah baka wannan flotin a gidan aljanna ya fi duk duniyar nan da abin da yake ciki duk duniyar nan da abin da take ciki ka same gunda zaka shimfida yar bulalar ka da bata wuce kaurin ya tsannu ne ba a gidan aljanna wannan gurin kurin ya fa baka duniyar nan da duk abin da duniyar nan ta mallaka shine ubangiji yake cewa wato wala yajziyanna allazina sabaru Allah yayi alƙawari zai sakanta masu hakuri akan cika alƙawari da bin Allah zai sakanta musu ajrahum ladan su bi asani ma kanu ya amalu za ba sama da abin da suka aikata kuma saboda lokaci ga ana nuna min lokaci zamu sai anan abinda muka karanta daidai muna roko Allah madaukakin sarki ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana mana mai salihan ko
mai salihan
kar ka na sa alama kenan